نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abuna ma Allah mun dokin sarki godiya da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na sabon masallacin da'awatu wal irshad a da aka yi sani da masallacin Kurwarosh na Site Dikte. Domin fara karatun sabon littafi mai albarka, ko kuma mu ce domin bude sabon majalisi mai albarka, domin wannan majalisin insha Allah an bude shi ne har illa ma sha Allah. Kuma abu guda ne za a karanta a cikin wannan majalisin shi ne abin da ya shahi sirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. Duk littafin da muka ƙare, to ku rubuta ku a cikin littafin da za mu ƙarasawa, wanda dai ya shahi sirar manzon Allah ce da sahabbansa insha Allah. Muna fatan Allah ya mana jagora ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na neman ilimi da kuma yaɗa shi. Yau muna 29 ga watan Jumada Ula, hijira daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da shekara miladiya 2000. Wannan kenan shine darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka, kamar yadda ku gani a sanarwa. Littafin da muka zaɓa domin buɗe wannan karatun, wannan majalisin na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine khulasatu nurul yaqin, shine littafin. Wannan majalisin namu za mu sanya mishi sunan manzon Allah shine hasken rayuwar musulmi, ko kuma shine madubin rayuwar musulmi. Manzon Allah shine madubin rayuwar musulmi, wannan shine sunan wannan majalisin namu insha Allah. Yawa masu girma, karatun sira, karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci sosai ga rayuwar musulmi. Malamai sun yi rubutu da yawa akan ahmiyatu ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallam, muhimmancin sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa. Daga cikin muhimmancin sanin tarihin manzon Allah shine taqwiyatul iman. Sanin tarihin manzon Allah yana ƙara ma musulmi imani, yana ƙarfafa imaninsa a cikin zuciya. Domin idan kana karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana a cikin kunci, sai ka karanta wani labari nasa wanda ya shiga a cikin kunci, to sai ka tuna da cewa in manzon Allah da kansa Allah ya sharafce sa da irin wannan sharaftawa ta wahala, to ina gani sa kayan ka motsa wanda ban taka kara na karya ba? Wannan sai ya ƙara maka ne imani da haƙuri akan jarabtawar da Allah ya maka. Kenan sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙarfafa imanin mutum. Duk wata jarabtawa da zaka shiga, idan ka tuna, to sai ka samu Allah ya jarabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irinta, ko kuma wasu daga cikin annabawansa da ita. Kuma sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne da yake ƙara ƙarfafa addinin mutum da kuma kawar masa da shakka game da addini. Domin yanzu muna wani zamani wanda Turawa sun sako musulunci a gaba, kokarin su kullum ya za su yi su ga sun sama musulmai shakka game da wannan musulunci. Daga cikin ku hanyoyi mafi girma da suke bi shine kokarin ɓata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar su bijiro da wani abu, su ce ai manzon ku yayi kaza. Kai kuma da ka ji wannan, in baka san asalin tarihin ba, sai ka fara shakka. Yanzu misali wanda zai ce muku, kai manzon ku ina yake da imani, ya rasa wanda zai aure sai ya shekara 7, ana gane da kyau ko? Dan Allah, a zahiri abun ba akwai abun da suke tsammani ba ko? A zahiri zai isa maka wata shubha, amma in baka san tarihi in ka san tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai zama komai a gare ka ba dan ka san ya akai auren ya aka kaita me ya manhur auren mata nawa ya aura ɗan shekara bakwai kin da nawa ya aura ana gane da ke ko wannan shine kenan kenan karatun sirri manzo Allah yana kawar maka da wasu shubohi da turawa ko makiya addini za su iya bijirowa dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba kuma yana da cikin muhimmancin sanin tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabihi yu'rafu tafsirul qur'an ta hanyar sirran manzo Allah ake sanin cikakkiyar fasara ta alqur'ani domin alqur'ani a zamanin waye sabka a zamanin waye sabka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka idan har kana so ka san fasarar alqur'ani to dole sai ka karanci sirra domin Allah madaukakin sarki yana sabko wasu ayoyi da dalilin wani abu da ya faru shi ake cewa sababun nuzul to asbabun nuzul kin nan kuma cikin sirra ake sanin su kuma sanin sababi na sabkar sura ko na sabkar aya abu ne wanda yake kai ga ka san ma'ana ta akwai ayoyi da yawa wanda wallahi ba dan sanin dalilin sabkar su ba da ba ka gane komai a cikin su amma in ka san ya suka sabka me dalilin sabkar su sai ya nuna maka ashe ga abinda ake nufi da wannan aya misali turawa suna bijiro da irin wannan ayo sai su ce ai ku ji alqur'ani yanda yake umurtar musulmai wa qatilul mushrikeena kaffatan ku kashe mushrikai gaba daya ana gaya da ku wa qutuluhum haythu taqiftumuhum duk inda kuka same su ku kashe kafirai sai su ta bijiro da wannan ayo su ce musulunci shine yake umurtar musulmi da sai ta'addanci ana gaya da ku amma kuma sun manta wani lokaci ne aka faɗi wannan ayar an faɗi wannan ayar ne lokacin da su ma mushrika aka ne su ma musulma aka ne aka takura musu ana gaya da ke ku an faɗi wannan ne lokacin da musulmai aka kore su daga gidajensu aka kashe musu ƴaƴa aka kwace musu dukiyoyinsu sai aka ce su tashi su kare kansu yanzu dan Allah ya ce musulmai su kare kansu yayi lahi wannan kenan shi yake nuna mana rishin sanin sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tasiri a wajen rashin fahimtar alqur'ani shi yasa wanda bai karatun sirra ba zai iya fahimtar alqur'ani ba yanda ya kamata to kaji sirra ma aka ce ba ma hadisi ba to ina ga wanda bai karatun hadisi wanda bai karatun hadisi ba zai fahimci sirra ba zai fahimci alqur'ani ba to ina ga wanda bai karatun sirra ba zai fahimci alqur'ani da kyau ba to ina ga wanda shi hadisi ma baya ne baya karatu ai wa masu girma abu na karshe daga cikin muhimmancin sanin sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar Allah ya umurce mu da mu yi koyi da shi Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake so ya hadu da Allah lahiya ya kare da lahira lahiya to yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to koyi da manzo Allah ta wace hanya zaka san shi ta hanyar me ta hanyar karatun sirra hayar karatun tarihinsa Allah ka kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan hakikali wannan littafin kun ga sunan shi khulasatu nurul yaqin ma'anar shi ne resume takaitawa na littafin nurul yaqin akwai wani littafi da ake cewa nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan littafi ne na sirra wanda yana ɗaya daga cikin littafai wanda ake dogara da su a tafarki na sirra to shi wannan malamin sai ya ɗauki wannan littafi tunda littafi ne mai ɗan girma ya kai girman bulugul maram haka to sai ya takaita wannan littafin a cikin wannan safhatin da kuke gani ana gane da ke ku dan saboda ya amfanar da wanda suke farko-farko a wajen neman ilimi shi yasa idan kuka lura a sama sai aka sa khulasatu nurul yaqin takaitawa littahi mai suna nurul yaqin ma'ana haske na yaqini fi sirati sayyidil mursalin game da tarihi na shugaban manzanni wa siratul khulafa'ir rashidin da kuma tarihi na khalifofin manzon Allah wanda suke shiryayyu cece li talamidil madaris al-ibtida'iyya wannan littahin nayi shi ne dan saboda ɗan makarantun nan kana mike da suna primer ana gane da ke ko ina asalin tashin da ɗan premier ne. To mu ma mun zabe sa ne dan saboda yanzu ne zamu fara karatun shirin kenan sai mu haro daga ni daga ƙasa kenan bayan an ƙare wannan takaitacce sai a koma ga wanda suke madaidaita sai a koma ga wanda suke da suke yalwatawa sosai littafin asalin shi juzu'i guda uku ne na ɗaya da na biyu da na uku to mu sai muka nemo wanda yake haɗe da su ne guda dan saboda a sauƙaƙa ma mutum ba an ƙare na farko ba kuma sai an koma binciken na biyu ko kuma yanzu an ƙare na biyu kai kun baka da na me baka na uku amma in ka samu irin wannan sai ya zamanto ka haɗa su gaba ɗaya wuri guda kana zuwa da su a kowane lokaci ina wannan littafin ba a cika yawan samun shi a kasuwanni ba shi yasa na same man shi a Kano a can aka samu mun shi mun samu ɗa 40 kusan ma zan ita sun ƙare mun tura kuma a turo da wasu zuwa banda gobe ana kawo su insha Allah kenan wanda ba su samu ba zuwa sati na sama za su iya samu za mu shiga a cikin wannan littafin mai albarka malam yace al-muqaddima ma'ana shahida gabatarwa kenan mai littafin shine sai wannan magana yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda ba su da su zauna kusa wanda suke da dan saboda kallo yana taimakawa sosai a wajen natsuwa alhamdulillahi alladhi hada ibadahu bi qisasil ghadirin godiya ga Allah wanda ya shiryar da bayansa da labarai na wanda suka gabata su ne al-ghadirin mutanen da suka wuce ana ce musu ghadirin ko zabirun waja'alaha ibratan littabi'in ya sanya labarun mutanen da suka gabata izina wa'azi littabi'in ga wanda za su biyo a bayansu ila yawmin qiyama har zuwa ranar al-qiyama wassalatu wassalamu Allah ya yi tsira da aminci ala sayyidina Muhammadin akan shugabanmu Muhammad alladhi kanat hayatuhu mamlu'atan bi makarim al-akhlaq wanda rayuwarsa ta kasance cike da kyawawan ɗabi'u wa mahasin sifat da kuma kyawawan sifofi wa ala alihi kuma har yanzu tsira da aminci ya tabbata akan iyallansa wa sahbihi da sahabbansa idan baka san waye suwaye sahabban ba sai ce annabina tasadu siratahu nibrasan linashriddin sune wanda suka riki siran manzon Allah tarihin manzon Allah nibrasan ay misbahan suka riki tarihin manzon Allah hutula hitila linashriddin da saboda yada addini nibras kalma ce wanda take da ma'anoni da yawa daga cikin ma'ananta ana nufin ittikhadu shay'i qudwa idan ka riki abu a matsayin koyi gare ka sai a ce maka hada nibrasul lak wannan abun koyi ne a gare ka ko kuma hada nibrasi wannan abun koyi na ne ko kuma nibrasi yana nufin al-misbah ma'ana hutula to wannan ma'anonin guda biyu duka suna shiga ma'ana Allah ya salati ga sahabban manzo Allah wanda suka riki tarihin manzo Allah a matsayin hitila wanda suke haskakawa dan yada addini hatta wasalu ila jidaris sin har sai da wannan addinin ya kai ga katanga ta China ma'ana bangon China sharkan a bangare na gabas wa kalbi urabba garban da kuma cikin urabba ana gane shine kalbi urabba cikin urabba ma'ana Europe garban a bangare na yamma ma'ana sahabban da suka yada musulunci gabas har zuwa bangon China yamma har zuwa bangon ina har zuwa bangon Europe bangon Turai wannan ku sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kake zagin su kana anan Niger ko Nigeria wannan addinin ta hanyar su ka same shi da sahabbai ba su zo Afirka ba da wannan addinin zaka same shi ba saka same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta takaita ne a cikin jaziratul arab bakin kasashen larabawa amma bayan rasuwarsa sahabban nan ne suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sun yada wannan addinin ta ko ina har sai da ya kai kamin wannan sahabban su kare sai da ya kasance a duniya babu inda musulunci bai kai ba shine al-imam ibn al-qayyim daga cikin waƙensa da yake yi yana cewa ulaika ashabun nabi wa hizbihi falawlahum ma kana fil ardi muslimun ولولاه كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بذور وأنجوم. yace wannan su ne abokan manzon Allah sahabbansa ɗan kungiyar sa su ne wanda ba dan su ba ba dan ta hanyar su ba da a yanzu suka ce yace babu wani musulmi da yake tahiya yace ba dan su ba da duniya a cikin duhu take na zalunci da mummunan tabi'u da shirka amma sai suka kasance a duniya hutula taurari wanda suke haskakawa Allah ka ƙara mana son su malam yace wa ba'du bayan haka فلما كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لوكتين دا يكسنتي تاريخ منظر الله صلى الله عليه وسلم يكسنتي أكبر مهذب للنفوس الجامحة شيني ما في جرما أبن دا يكي شرير وا شيني مهذب معنى أبن دي كي تربيا تروا دا يكسنتي سيرة منظر الله يكسنتي ما في جرما أبن دي كي تربيا تبدا النفوس الجامحة ai annufusul mutamarrida rayuka wanda suke fandarri da tarihi manzo Allah ya kasance shine mafi girma abin da yake ladabtar da zukata wanda suke fandarri wa a'zama madrasatin kuma ya kasance ita ce makaranta mafi girma tasrisu fi nufusin nashi wanda take dasawa a cikin zukatan annashi sune ma'ana sabin tasowa ma'ana take dasawa a cikin sabin tasowa ma'ana sabin samari ko abin da kamar haka take dasa al-iman al-qawi imani mai ƙarfi wa ash-shi'atuhu sahiha da kuma hasken sa wanda yake ingantacce wa quwwatul irada da kuma ƙarfin nuhi wal istimsaki bil haqq da kuma riko da gaskiya wa tahalli bi ashraqil akhlaqi da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'u mafi tsada wa akramil khisali da kuma ɗabi'u wanda suke mafi karanci ana gaya da kyau ku yace lokacin da na gani cewa tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman hanya ta ladabtar da matasa shine mafi girman hanya ta ladabtar da zukata wanda suke fardarare ita ce mafi girman makaranta da take koyar da mutane ɗabi'u masu kyau take ƙarfafa imani da naga wannan ra'aytu an ulakhisa li talamid al madaris al ibtida'iyya naga cewar ya dace in takaita ma yara ɗan makarantun ƙasa na ɗan makarantun primary durusan min siratihi wasu daga cikin darussa na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lugatin yasuru ala al muallim tadrisuha da yare da luga wanda take tana sauƙaƙa ma malami a wajen karantarwa wa ala talamidi fahmuha kuma tana sauki ga dalibai akan su gane wal nutqu biha da kuma faɗi da kuma faɗinta ana gane da kyau ku wannan kamar ya ga dalilin da yasa ya rubuta ne ya rubuta wannan littafin yace dalilin da ya rubuta wannan littafin shine ya ga cewa karatun sirran manzo Allah ita ce babbar makaranta wadda take tarbiyyantarwa da me yake da suna take karfafa imani kuma yace shi yasa sai ya kokarin ya ga ya rubuta wani littafi wanda yake takaitacce mai sauki a wajen fahimta ga kananan dalibai yace wa qad ikhtartu min al-kutub at-tarihiyya kuma na zaba a cikin littafai na tarihi kitab littafin nurul yaqini fi sirati sayyidil mursalin yace wannan shine littafin da na zaba dan in takaita shi in cira to abubuwa mafi muhimmanci in sanya a ciki yace shi wannan littafin na nurul yaqin ta'alifur marhum al-khudri wanda ya wallafa wannan littafin shine al-marhum ba'ana wanda ya rasu al-khudri wanda ake cewa al-khudri wanda yana ɗaya daga cikin malumai manya a ƙasar Misra yace na zabi wannan littafin ne na al-khudri li'timadihi fi riwayati al-qur'an wal hadith dan saboda dogarar da yake yi a wajen riwaya tasirin manzon Allah dogarar da yake yi akan alqur'ani da hadisi ana gane da kyau ko ma'ana shi littafi na nurul yaqin ba littafi bane wanda yake kwasa karam mahaukaciya a wajen sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ma habba wa dabba ya kwaso ya zuba a cikin tarihin manzon Allah a'a shi in zai gayin tarihin manzon Allah yana cirato abinda suka inganta ne daga alqur'ani da me da hadisi yace shi yasa na zabi wannan littafin yace wa shuhuratuhu bainal 'ami wal khass kuma wannan littafin ya shahara da kuma shahararsa a tsakanin gama garin mutane da kuma wanda suke mutane na musamman ba'ana ma abota ilimi wa tanazzuhi an atifayil hubbi al atifatayil hubbi wal bughd da kuma kaurace ma mayil na al hubb ma'ana karkata shine atifatul hubb ma'ana karkata taso da kuma kiyayya allati da'at ma'ahuma al fa'idatu min as-sira wadda wannan karkata ta soyayya da ta kiyayya ta hanyar su ne mafi fa'ida nasira nake suna fa'idodi nasira suka zube ba'ana abin da yake nihi akwai wasu mutane wanda tsananin soyayya ya kai su ga rubuta tarihin manzon Allah suna ƙara abin da yake ƙarya a ciki wasu kuma tsananin kiyayya da suke ma manzon Allah sai yake ga sun su rubuta tarihin manzon Allah sai su ta ƙara abu wanda yake na ƙarya dan saboda bata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ya nuna mana ko tarihin manzon Allah zaka bada ka tsaya tsaka-tsakiya ka faɗi abin da yake ya tabbata abin da bai tabbata ba kada ka ne kada ka kawo shi ko ni son da kake ma manzon Allah ku ka tabbatar da abin da ya tabbata ka kore abin da bane ba bai tabbata ba akwai mutane guda biyu da suka shahara da wannan idan muka dauki tarihin sahabbai akwai ar-rawafid akwai an-nawasib ar-rawafid tsananin son alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka kai su a matsayin annabi har ma suka kai Ali a matsayin wa a matsayin Allah ga tsananin soyayya ya kai ga ni ya kai ga sun kamba ma sai sun wuce gona da iri a wajen yabansa kamar yadda a cikin sufaye su ma tsananin son manzon Allah ya kai su suka yi ta shirya labarai na ƙarya dangane da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki menene abinda suke yada na cewa ahi manzon Allah da ni da kaciya su sun fi ahi manzon Allah da kaciya ne da yanka a ganin su in sun ce haka kamar wata karama ce ga wa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a wajen da ɗarke ba ake tono rama likitoci sun tabbatar da aihuwar mutum da kaciya na ƙasa ne ba ni ba ba ni ba ba kamala ba dan haka in kace a aihi manzo Allah da kaciya kamar ka rage masa menene kamar ka rage masa daraja ne to shine abinda ahlus sunna suka gano suke kokarin korewa amma da yake su wa'ancan ibgahu ne ba sa ganewa ana gane da kyau ko in kace ba aihi manzo Allah da kaciya ba sai ai ka wulakantar alhali shine asalin wanda yake ne wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan kun ga so yanda ya kai shi ga wuce gona da iri to su kuma annawasib su ne wanda suke kiyaya da alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su kishir arwafin ne ma'ana kishir ɗan shi'a ne wanda daga cikin su akwai Hajjaj bin Yusuf ɗaya daga cikin wanda suka shahara da kiyayyar wasu daga cikin alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai ka ahlu sunna ka tsaya tsaka-tsakiya la tafrit wa la ifrat ba za ka wuce gona da iri ba wajen ba da labarin manzon Allah kun ba za ka yi ne ba kun ba za ka yi sakaci ba malam ya ce fa inna atifata al-hubbi domin karkata na soyayya ma'ana wuce gona da iri a wajen so ta ja'alu kulla ba laysa bi hasan al-hasan yana sanya dukkanin abin da bai da kyau mutum ya mai da shi kyawu babu ruwa mara sanyi waga in na sha su suna da sanyi sosai na ya ce wa tajtahidu fi ta'wil al-hawadith bi wajhin laysa fihi ghadaba ma'ana
assalamu alaikum
karkatar na jazakumullahu khairan na ma'ana soyayya wadda ta wuce gona da iri tana sanya mutum fi ta'wilin hawadisi a wajen fassara abubuwan da suka faru bi wajhin laysa fihi ghadaba ma'ana a huska wadda babu abin da zai sama mutum birki a wajen faɗin abin da ba shi ba ma'ana idan kana soyayya wadda ta wuce gona da iri to idan kana ba da labarin masoyin nan naka babu abin da zai yi gabduka babu abin da zai gabduka ma'ana ba abin da zai hana ka a wajen faɗin abin da asali mutum baya da shi shi da abin da yake nihi shine qadada daga al-ghadd ne hatta ma adda biha ila suquti fa'ilihi wa khaybatihi wanda irin wannan sifantawar da zaka ba mutum zata iya kai ga rushewar wanda yake sifanta abin da kuma haibarsa ma'ana da kuma darajarsa mana idan kana siffanta mutum da siffar da baya da ko siffar da ta wuce gona da iri tana iya kai ga shi wannan da kake siffantawa darajar sa ne ta zube kuma kai ma da kake siffantawa darajar ka ta ne darajar ka ta zube kun ga misali da muka kawo na ambiliya da suke siffanta manzo Allah da wannan siffar ta yi shi na kaciya kun ga a wajen neman su ƙara darajar da su kame sai suka yi kishiyar haka wannan shine abin da yake nihi yace wa atifatal karaha tad'u ila diddi dabika shi kuma karkata na kiyayya yana kai ga kishiyar haka bataja amul hasana qabihan sai dalilin kiyayyar da kake ma mutum sai ya sanya abin da yake kyokyawa nashi kamar yadda shi mummuna wa tastanbitu min alkhair sharra kuma dalilin kiyayyar da kake ma mutum alkhairi a cikin sa kai kokarin kake ka hudo sharri daga ciki ana gaya da ke ko yanzu misali muna nan gaban muna karatu akwai wanda shi kawai kuskure kawai yake jira ya saurara aiki ana gaya da ke ko dalilin ne dalilin kiyayya da yake da kai haka kai kana kokarin taimakawa mutane shi kuma kokarin yake ya binciko ina ne kake samun kuɗin da kake taimakawa mutane ya binciko yani wai taimakon nan da kake anya ba boka bane ya umarci kai wannan taimakon Allah gaya da ke ko me ya jayo yake kokarin hiddo sharri daga cikin alkhairi kiyayyar da yake maka shine Hausa suke cewa makiyinka baya yabonka koda ka kama damisa ka bashi iyakar da yake rubuta ka kamo damisa ko ka kama mutum yace to makiyinka ko ka kamo damisa ka kama shi ba zai yi ba ba zai yabe ka ba haka suka ce makiyinka bashi ganin aibin ka ko so mai hana ganin laihi to wannan abun guda biyu kiyayya da so kishiyen juna ne in kana yin sa ga mutum in dai ba ka bi hanyar da ta dace ba in so ne to zaka wuce gona da iri kamar yanda ya gubuke na saru suka ma annabi Isa alaihi salam kamar yanda an bid'a suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bashi matsayin Allah haka ita kuma kiyayya zaka sa alkhairin mutum ka rika kokarin ganin sharri ne ko kuma ka rika kokarin ka siffanta wa mutane ko ka nuna wa mutane da cewa sharri ne a takaice dai abin da nake shirna mana ɗan uwa duk yanda mutum yake sai ya samu makiya duk abin da zaka yi ba zaka taba birge kowa ba ɗan magana suka ce ridan nasi ghayatun la tudrak ita yardan mutane wani abu ne wanda ba zaka taba iya kai karshen shi ba da za a ce akwai wanda za a cewa duniya kowa na so shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da Allah da kansa yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu turoka ba face ka zaman turahama ga halittu ba gaba daya aka ce aljannu tsuntsaye mutane gaba dayan su to amma duk da an turo shi rahama zuwa ga halittu amma akwai ta ga cikin halittu masu kiyayya da shi to balantana kai sa kayan ka mota dan ka samu makiya haka na wani tashin hankali ana ga yadda ke ku ai ka samu ma makiya alama ce ta akwai kin nasara a cikin tahiyar ka ana gane da shoku wannan shi ne kira domin so da yawa ta hanyar makiya Allah yana bayyana wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka malamin yace wa qad al-haqqu bi kulli darsin khulasatuhu yace kuma kowanne darasi na hada sa da khulasakin sa resume kin sa mala idan muka yi darasi na shahi guda ko na rabin shahi sai yanzu in yi khulasa in takaita shi a cikin dalilin a cikin sakara guda biyu shine ba a nazar wannan kuma yana da muhimmanci sosai yace fa as'alullaha an yaj'ala maqbulata an yaj'alaha maqbulatan wa khalisa yace dan haka ina roƙon Allah ya sanya wannan rubutun da yi wannan littafin da na rubuta ya kasance karbabbe kuma ya kasance nayi sa ne khalisan bi wajhi karim dan saboda neman yardan Allah madaukaki innahu ala ma yasha'u qadir lalle shi Allah akan abin da yake so mai iko ne wa bil ibahati jadirun wa bil ijabati jadirun kuma sannan game da karban addu'a mai cancanta ne ma'ana mai ikon karban addu'a ne sai sa a ƙasa Umar Abdul Jabbar wanda wannan littafin shine Umar Abdul Jabbar ba ha na Nigeria ba Allah ga yarda ku shi wannan ai makin manzo Allah ba ne makin manzo Allah ya rubuta maka sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rubuta su da walakin gora aliya a cikin sirran so yake ya bayyana wasu kurakurai ko wasu aibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga ya san yana karanta hadisan manzo Allah amma me yake so ya nuna da yake da suna wai sahabbai sun so aibarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kenan yake da suna muqaddima a takeice dai malam ya bayyana manufar da ta sa ya rubuta wannan littafin manufar da ta sa ya rubuta wannan littafin shine kasancewar sira ita ce babbar makaranta ta tarbiyyar zukata to sai yazo ya takaita wannan littafin musamman ga kananan yara wanda idan aka dauko labari mai tsawo za a iya a karshe su gane ba amma ya kai dauko shi takaitacce za su gane nan ya kawo wani makala wanda asalin shi baya cikin littafin ma'anar da tunda dai a rubuta shi da kuma karanta shi yake sayyiduna siratu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira tarihin shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake la hajata bina ila tarihi hayati falsafati al-yunan ba mu da buƙatar sanin tarihin rayuwa ta filosofi ta le filosofi Greek ala ga da ke ɗan falsafa na Greek wasu kama Roma da kuma shugabannin ƙasar Rome wa ulama'il Ifrinj da kuma malaman Turai su ne al-Ifrinj humu Torobiyun ba mu da buƙatar sanin tarihin malaman Turai faladaina fi tarihi la hayatun sharifa domin muna da a tarihin mu musulmai rayuwa wadda take mai daraja mamlu'atun bil jidd wal amal rayuwa wadda take cike da kokari da kuma aiki was sabri was sabat da hakuri da tabbatuwa wal hubbi war rahma da soyayya da tausayi wal hikmatu was siyasa da hikima kuma da siyasa wannan sune gwanagwanan kalmomi was sharaf al haqiqi da kuma yake da suna daukaka wadda take ta haqiqa wal insaniyatil kamila da kuma al insaniya cikakka da Hausa kalma ta insaniya ba ta da ma'ana kai tsaye sai dai a fassara ta da rahama abinda ake cewa al insaniya shine mutun ya kasance yana tausayin ƴan uwansa mutane ana ga da kiku shine al insaniya mutuntaka ko ana aita mutuntaka ko jayyid mutumci dai shi wannan akwai shi amma mutuntaka ka kasance kamar yadda kake mutum an san sa da tausayi an san sa da jin kai an san sa da taimako to wannan kalmar in kana so wannan kalmomi in kana so ka hade su a cikin wuri guda sai a ce musu al-insaniya ana gane da kyau shine ma'anar al-insaniyatul kamila wa hiya hayatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan rayuwar da muka zano akan cewa tana cike da wannan abubuwan ita ce rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasbuna biha wa kafa rayuwarsa tarihinsa labarinsa ya ishe mu riga da wando ana gane da kyau ko wannan shine ma'ana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadatar mana da kokarin sanin tarihin wasu wanda suke ba wannan ba ko wanda ma suke ba su da daraja ko tarihin nasu ba a asali babu wani abu na azo a gani da suka yi ma duniya na alkhairi malam yace ad-daurul awwal ma'ana kashi na farko min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba ina da kyau mu ga tsarin karatun da zamu tsarin yanda zamu bi a wajen karatu na littafin manhajuna fi tadrisi hada alkitab tsarin da zamu bi shine na farko in muka zo zamu rika karantawa muna fassarawa ba tare da mun sha dogon sharhi ba ana gane da kyau domin wannan a takaice yazo ku ya kamata a isar da shi a takaice kamin akwai wanda suke a yalwace ko kuma tsakaita kenan ba za mu bata lokaci sosai ba a wajen sharhi idan kuka lura bayan kowanne darasi akwai as'ila tambayoyi tambayoyi su kuma zamu bar su sai mun zo ƙarshen darasi. In mun zo ƙarshen darasi sai mu ce to kowa ya miƙe lissafin shi. Ana gane da kyau ko? To, kenan mun ba ku yanzu ku za ku ba mu. Kenan yanzu zan yi tambaya sai a bani amsa. Kenan haka za mu yi. Ko kuma in muka yi darasi in aka ƙare yau ba za a yi tambaya ba sai gobe kamin sai wani sati kamin a fara wani darasi sai a yi. Kenan an ba mutane dama su yi mi su yi nazari ko? Haka ya yi ko kuma a yi hanya ta farko. Haka ya yi ko? To Allah ya sa za ku yi nazari. Allah gaya da ke ko? Ba girin girin ba ta yi mai. Ka a zo ana tambaya a yi mura tsuru tsuru da idanu. To kuma matsalar kuma akwai wanda su kuma retar suke zuwa. Akwai wanda ma dan kada a ce kai ba ma amsar kaza sai ya laɓe bakin ƙofa sai ya ji an ce to mu je cikin darasi sannan ya shigo. Shi ya sa da na so sai ƙarshen darasi a. Amma dai duk wanda yake tsakani da Allah yake wannan karatu zai kokarin ya ga ya muraja. Idan dai haka za mu yi idan muka zo kamin a sai sabon darasi sai mu tambayoyi. In na ga mutane suna abin da nace sai mu rika bari sai ƙarshen darasi sannan a yi tambayoyi. Malam yace mataki na farko koyanki na farko na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayuwar manzon Allah tana da mataki koyanki guda uku. Akwai hayatuhu ma qabla al-bi'tha wa hayatuhu ma ba'da al-bi'tha wa hayatuhu ma ba'da al-hijra. Rayuwar manzon Allah kamin ya zamanto annabi, rayuwarsa bayan ya zamanto annabi da rayuwarsa bayan ya hijira zuwa ina? Zuwa Madina. Kuma kowace rayuwa zaka samu ta bambanta da wata. Kuma kowace rayuwa zaka samu akwai wasu darussa na musamman da take so ta koyar da mu na rayuwa. Malam yace darasi na farko sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shugabanmu Muhammad. Huwa rasulullahi ila an-nasi kaffatan. Shi dan aikin Allah ne zuwa ga mutane gaba daya. Wa akhirul anbiya'i. Kuma shine na ƙarshen annabawa. Wa imamun rusuli kuma shugaban manzanni. Wannan sifofin guda nawa? Guda nawa aka zano? Guda uku ko? An turo su zuwa ga gaba ɗayan mutane da kuma ne ƙarshen annabawa, sannan kuma shine ne shugabansu, shine na ƙarshe kuma shine ne shine shugaba. Wannan shi ake ce ma shakundum. Ana gane da kyau ko? Wannan shine kenan abin da yasa ya zamanto ya yi sauran annabawa, domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Ba mu turo ka ba face zuwa gaba ɗayan mutane. Kinan kowanne annabi ana turo su zuwa ga al'ummarsa kawai, kamar da yazo a hadisi na utitu khamsan lam yutuhunna ahadun qabli min al-anbiya'i qabli. Daga cikin su kowanne annabi ana turo su zuwa ga al'ummarsa ne, kuma an turo ne zuwa gaba zuwa ga mutane gaba ɗaya. Kinan in wani yake maka me yasa kuke hihi ta annabin ku akan sauran annabawa, kuke cewa ai ya yi kowanne annabi shine shugabansu alhali kuma shine na ƙarshe, sai mu ce masa da farko ba mun muka hihi ta shi ba. Wanda ya turo sauran annabawan shi hihi ta shi, kuma an hihi ta shi ne don saboda shi an ba shi aikin da ba a ba su ba. Ana gane da kyau ko? Wannan shine na shi an turo su a gaba ɗayan halittu, su kuma sauran an turo su ga al'ummarsu kadai. Ja'a bid-dinil islami, ya zo da addinin musulunci. Alladhi la yaqbalu Allahu yawm al-qiyamati dinan ghayruhu, wanda shine addinin da Allah baya karba a ranar al-qiyama wani addini wanda ba mai ba, wanda ba shi ba. Wa man yattaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin, cikin hasararru. Duk wanda wani addini wanda ba musulunci ba, duk wanda zai ce ai akwai yahudanci akwai nasaranci, a yahudanci ba addini bane, nasaranci ba addini bane. Yahudanci shari'a ce, nasaranci shari'a ce. Yahudanci shari'ar wace ce? Annabi Musa alaihi salam. Kuma a yanzu ba akan shari'ar suke ba, akan san zuciya suke. Nasaranci shari'a ce tawa ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam, ba addini. Shi addini guda a wajen Allah shine ne. Kinan gaba daya annaba da wani addini suka zo. Walaqad nake sura walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulin aw laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha washtanibu at-taghut. Kowanne annabi mun turo shi zuwa ga al'umma, kuma abin da yake kira shine zuwa abota ma Allah a bisa at-taghut. Wannan shine ma'anar musulunci ko ba shi ba? Shine ma'anar musulunci. A takaice dai musulunci shine addinin gaba daya annabawa wa huwa min nasli sadat quraish kuma shi annabi daga tsatsan shugabannin quraish yake nasl shine sadat ma yanfasu minhu shay ana ce masa nasl ma'ana abunda daga shi mutum yake fitowa shi hausa suke ce matsatsu ma'ana asalin sa daga shugabannin quraish yake ashraf qabilatin fi makkah al-mukarramah makkah al-mukarramah wanda quraisha wannan sune mafi girman kabila a makka kabila mafi girma a makka sune ne sune quraishawa wa yattasil nasbuhu bi isma'il bin ibrahim kuma dangantakar sa tana fitowa tana haduwa da isma'il bin ibrahim alaihi assalam amincin Allah ya tabbata akan su ana gane da teku malam yace as'ila man sayyidina muhammad wa yashiru muhammad bima za jaa da ni yazo min ayi qabilatin abawahu iyayensa daga wace kabila suke biman da tasu nasabuhu dangantakar sa da wa take haduwa a cikin annabawa kulasa wannan tambayar zaku ba da amsa ta sati mai zuwa resume ta kaitawa sayyiduna muhammadun shugabanmu muhammad huwa rasulullah ila nasi ajma'ina shi dan aikin Allah ne zuwa ga mutane gaba daya su ja'a bid-dinil islami yazo da addinin musulunci wa huwa arabiyyun kuma shi balarabi ne قرشي بقريشي أدناني وما بأدناني أنا قال لك يا كوك إذا ما كقالي برأي ما ك أما كدلنا دلنا مثالي ولا شيء بهاوشي بقوبي وما بقوبير تدو بهاوشي بقوبي بقوبير تدو أنا قال لك يا كوك بهاوشي بكتيني بدوري أنا قال لك يا كوك دكان يسلمي ليني Hausawa ne asalin dai menene Hausa ce to in baka san kabilun Hausawa ba wani zarmano ana gane da kyau ko wai ne zarma songoi bara ana gane da kyau ko kuma to al'amarin ba zai taro muna mola bara
mola
mola bara to jazakallahu khair a takeice ne dukkanin su menene zarma dai ne wancan ma dukkanin su Hausa dai ne wancan ma dukkanin su Laraba dai ne kenan quraish ba wai wata kabila bace wanda ba balaraba a cikin dai larabawa ne take nasbuhu wa fatu walidi dangantakar sa da kuma rishin da kuma rasuwar ma'aikin sa walidu ma'aikin sa abdullahi shine abdullahi bin abdul muttalib bin hashim dan hashim bin abdul manaf dan abdul manaf bin qusay dan qusay bin kilab dan kilab daga nan dangantakar manzo Allah akwai wanda suka kira tota tun daga annabi isma'il har zuwa kakansa akwai wanda suka kira tosa tun daga annabi adam har zuwa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake malaman tarihi sun ce dangantakar sa daga annabi isma'il zuwa annabi adam akwai tantama a kanta ana gane da teku to su'u shi ko kakan shi ma na uku bai sani ba ana gane da teku akwai wanda bai san kakan shi na uku ba akwai wanda bai san na hudu ba ana gane da teku akwai wanda bai san na biyar ba to in nake muku ina cikin mayan da kake yi ba baki wannan shine kenan to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yanda malamai suka kula da tarihi sa sai da suka bibi kakannin sa har na dari nawa duk sai da aka sani dan saboda kula da tarihi sa malamai yace wa ummuhu aminatu bintu wahb ma'aija sai take amina irwaha bin abd manaf bin zuhra bin kilab fatashal ummuhu ma'a walidihi yace dan haka ma'aijiyarsa da ma'aihinsa suna haduwa fi jaddihi al-khamis a cikin kakansa na biyar wa huwa kilab shine kilab kakansa na biyar wane ne shine kilab a can dangantakar su take haduwa irin wannan dangantakar ma tana iya baka ma san mutum da dangin gaban ya an ce kaka na biyar misali anan zaka iya samu a gari guda ko hada kaka amma baka ma sani ba dan saboda nisan ne nisan zango da shekarun da ke da kai a takeice ne kenan su hada kaka guda shine kila walaqad tuwfiya walidu wa huwa fi batn ummi kuma maza Allah ya rasu eh baban shi ya rasu yana a cikin cikin ma'aihiyarsa wa umruhu 18 sana shi baban nasa ya rasu yana da shekara 18 yanda shekara 18 yayi ne sai ya aure ana gane da teku wa dufina bil madina an faranta ma wasu da rai wasu kuma an bakanta musu da miyar shekara 25 shi ayyar shiru ana ga da kyau to wannan shi ne kenan to kaka ji komai in baban manzo Allah da shekara 18 sai aure zamu zo shi manzo Allah mun shi da nawayi kenan sai a dan so ta maka ko sai ka dan ji ruwan sanyi wadufila bil madina an kuma turgode shi a madina wa lam yatruk lahu shay'an min al mali bai bar masa komai na dukiya ba malamai suka ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halice ko ya halice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin maraya domin an ce an aihe sa ma'aikinsa ya rasu kenan ana nufin maraya ne shi ko domin maraya a musulunci shi ne wanda baban shi ya rasu walam yablu kuma bai kai balaga bai balaga ba in ka balaga ko uwa da uba baka da kai ba maraya bane azan sun ce ba maraya ce rago ko kada ka zo kamar ya ce kai baligi da kai ka ce kai maraya ne a'a ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan yaro wanda bai balaga ba ma'aikin sa ya rasu shi ake ce ma annabi tufiya waliduhu qabla an yabluga yusamma yatiman hikimar da ta sa aka aihe manzon Allah a matsayin maraya malamai sun ce hikimomi guda uku ne hikima ta farko shine liyastagni al ahad dan manzon Allah ya wadatu daga kowa ma'ana ya kasance babu wanda zai ma Allah karambani a wajen mi a wajen tarbiyyarsa in za a iya faɗin haka don mafiyanci uba shi yake da iko akan mi akan tarbiyyar ɗansa to sai manzo Allah madaukakin sarki ya dauki ran ma'aifin nasa dan saboda Allah ya kasance huwa man sayatawalla tarbiyatahu ya kasance Allah shine wanda zai jagoranci mi tarbiyyarsa abu na biyu kuma li tarbiyatihi ala shaja'a dan a tarbiyantar da manzo Allah akan jarumta domin mafi yawanci wanda ya tashi yana da uwa da uba ana mishi komi dan gata dan lele musai lele ya zamanto rago dan ya dogara in bai samu ba ai ma'aikinsa zai masa to shi kuma wanda bai da ma'aikin bai dogara da kowa ba kenan shi zai tashi ya nema da kansa wannan zai koya masa ne jarumta kenan dan ya taso a matsayin jarumi na uku kuma shine tasniyatan lil yatama ba'dahu dan ya kasance daube kewa ga marayu a bayansa abinda ake nufi shine lokacin da ka rasa ma'aikinka kana yaro ko aka aihe ka baka da ma'aiki ya rasu idan ka fara shiga kunci sai ka tuna cewa ai akwai wanda Allah yake so hiyar da kowa kuma ya aihe sa ba yadda ni ma'aiki wanda Allah yake so hiyar da kowa ya aihe sa a matsayin maraya to ina gani sakayen ka mota ana gane da kyau kidan da sai kasance ni gare ka sai kasance muke suna dibe kewa a gare ka idan ka lura Allah ya ce wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa inda anan ma kaman Allah ya faɗi hikimar da ta sace ya halice manzo Allah ba mu aiki ba mu same ka maraya ba fa'awa sai muka kula da kai idan wannan ita ce hikimar asila kambayoyi ma na samu gobe jihati abiji me dangantaka sa bangaren ma'aikinsa ma'ana ni waye ma'aikinsa ma na samu gobe jihati ummihi waye ma'aikiyarsa fi ayi jaddin tashalu ummuhu ma abihi awana kaka ma'aikiyarsa da ma'aikinsa suke haduwa sunan kakar mata tufi ya waliduhu yaushe ne ma'aikinsa ya rasu ma'ana yana da shekara nawa ko wani lokaci ne aina dufila a ina aka turbude ma'aikin nasa da ya rasu الخلاصه حقيقه ابو عبد الله بن عبد المطلب ما اقصد شيء عبد الله بن عبد المطلب وامه امنه بنت وهب ما ايهرسا كما ايتتي ادنا ابن وهب يلتقي نسبها في جده الخامس دنگنتكر سو ايتا ما ايتين سنا حدوا اكاكان سنا بيار مات ابوه وهو في بطن امه ما ايهرسا يا رسول الهالينا cikin cikin ma'aikinsa kenan an aihe sa a matsayin maraya wannan hikimar ta aihe manzo Allah a matsayin maraya za ta kara fito mu da hili a wani baiti na Hajjaj bin Yusuf lokacin da aka dora sa a matsayin amir na Kufa sai yazo yana kirari, yana daga cikin kirarin yana cewa, yana cewa laysa al-fata man yaqulu kana abi lakinna al-fata man yaqulu ha ana da. Yace ba shi bane jarumi ne, yace ai ma'ahi na kaza ne, ma'ahi na kaza ne. Yace ma'ahi mai jarumi yace shine wanda zai dogaro da kansa, yace wa aini kaza ne. Me yake nufi da haka? Shi bai gaji sarauta ba aka rada shi a matsayin ni, a matsayin ni habaiti ne yake ma ɗiyan sarakai. Gaci dan ku ne ɗiyan sarakai, yanzu ni ba dan sarki ba kuma na zaman tole. Ina aikin banza, iyayenku ba su muku amfanin komai ba. To shine sai Allah madaukakin sarki ya halicci manzon Allah a matsayin maraya dan ya kasance ba yadda wata falala daga wa ma'aihinsa wanda za a iya masa gori da ita. Ai ba dan ma'aihinka ba da kaza, ma'aihinka ne man kaza. Sai na uku, wiladatuhu wa rada'atuhu, aihuwarsa da kuma renonsa. Ai duk zancen da muke nan ba a aihe shi ba ko? Kenan nan aihuwar manzon Allah da kuma rada'atuhu, shayar da shi. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkata yawmal ithnain, an aihe manzon Allah a makka ranar litinin, lindi as-thaniya ashara min rabi'il awwal, watan rabi'ul awwal yana da kwana 12, amal fili a shekarar giwa. Wannan magana ta tsakiya har yanzu malamai ba su kai ga tabbatar da ita ba, dan yana cewa wa aihi manzon Allah 12 ga wanne wata, ba a da tabbacin ranar da, ma'ana watan da aka aihi manzon Allah da kuma rana watan yana da kwana nawa. Abinda ake da tabbaci shine ranar da aka aihi manzon Allah da me? Da me? Da shekarar. Ita ma shekarar a suna ba ani ba, ba a kilgo ba, domin a lokacin su ba su kilgo. Misali ko kakannin mu a yanzu lokacin da ma akwai kilgo wanda ba su yi na kwal ba. Ya aka aihi, in ka tambayta kaka yoshi aka aihi wane kaza, yoshi aka aihi Salmanu, tace ah lokacin da Tanja ya hau mulki. Ana gane da ke ku? Ba ta shekarar da Tanja ya hau mulki, yoshi aka aihi wane kaza, ita ce ai shekarar da aka hambarar da me yake da suna bari mai nasara, ko shekarar da aka hambarar da Jori Hamani. Haka dai za ta ce, amma ce ma dai mil kaza ko mil lafsan kaza, ku kai ka san wannan. To shine ma'anar amal fi da aihi manzon Allah a shekarar giwa. Shi yasa malamai suke gani kenan masu murnar aihuwar manzon Allah a Rabi'ul Awwal, kuma 12 ga watan Rabi'ul Awwal, in ma a ce maulidin ya tabbata, to suna yin ta ne a ranar da ba ta da me, ba ta da tabbaci, domin ba a san takamammai ba wani wata ne, kuma watan yana da kwana nawa. Abin da aka sani ranar litinin ce, shi ne abin da ya tabbata. Wallahu ta'ala a'lam. Malik ce wa summiya anu wiladatihi aman fili, an sanya ma shekarar da aka aihe sa shekarar giwa, li anna malikal habasha, domin sarkin habasha arsala aman wiladatihi, ya tura a shekarar da aka aihe sa jaishan ila makka, wata runduna zuwa makka, li hadmil ka'aba, dan saboda su rushe ka'aba, wa kana fihi filun azimun, kuma ya kasance a cikin wannan rundunar akwai wata giwa mai girma. Fa ahlaka Allahu al-jaysha, sai Allah ya halaka wannan rundunar ikraman li wiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan girmama aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaybah al-Aslamiyya, kuma ta shayar da shi bayan ma'aikinsa Suwaybah al-Aslamiyya, ma'ana ba ma'aikinsa kawai ta shayar da shi nono ba, daga ciki akwai wanda suka shayar da shi, akwai Suwaybah al-Aslamiyya wa khadimatu ammihi Abi Lahab, da kuma ƴar uwa, da kuma ƴar aiki nan uwan ma'aikinsa Abu Lahab. Anan zamu ce komai lalacewar mutum ba zai rasa ranar sa ba ko? In ji Hausawa yau su Abu Lahab an zano su a cikin tarihin manzon Allah da alkhairi, domin ƴar aikinsa ta shayar da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda akwai wata magana wadda ta shahara, wadda ko ni da na ɗauki magana ce wadda ta inganta, amma da ƙarshe bayan bincike ya tabbatar da magana hadisin da ake dogara da shi bai inganta ba, na cewa Abu Lahab kowace ranar Litinin za a dage masa azaba, za a sausauta masa azaba kowace ladan Litinin. Dalilin wai baiwarsa ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ta shahara ko ba ta shahara ba? Na tabbata akwai da yawa, akwai wanda har yanzu suna tare haka. Magana ce wanda bata inganta. Ana gane kike ko? Abinda aka samu a hadisi shine wanda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim shine ɗaya daga cikin dangin Abu Lahab ta yi kwana sai ta yi mahalicin ana ma Abu Lahab azaba. Sai ta tambayi sa ta gane Abu Lahab, sai ya ce mata ai tunda na rabu da ku ban taba haduwa da wani alkhairi ba, alkhairi guda kawai na hadu da shi shine wata ranna ne na ruwa an bani dalilin baiwa ta ta shayar da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ya tabbata a hadisi. Ana gane da kyau ko? To dai ne da wanda aka ce duk ranar Litinin za a sosota masa, kinan wannan shine kenan. Ina a takaice dai wannan magana ba ta inganta ba, na cewa duk ranar Litinin ana sosota ma Abu Lahab azaba. A takaice dai ƴar aikin Abu Lahab Suwayba ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, summa halimatu sa'diyya, sannan halimatu sa'diyya ila an balaga umruhu arba'a sanawati, har sai da shekarunsa suka kai hudu guda hudu, ma'ana sai da yake shekara hudu da yake da suna wa'annan suna kula da shi da shayar da shi. Abinda yasa aka samu fiye da mata guda da ta shayar da manzon Allah dan saboda su Laraba a ɗabi'arsu manyan mutane ba sa shayarwa. Bayan wannan kuma idan birni kuke iya ana kai su ƙauye a shayar da su dan saboda su tashi da mai da jarumta da kuma su tashi da yare mai kyau. Yanzu misali yamaiza ko dan Bahaushe ne, in aka kawada mishi wata kalma bai san ma mecece ba, sai ka hada mishi da Faransai kuma mai yiwa da zabarmanci. Ana gane da kyau ko? Zabar ma wannan su ta hima illa sosai. Na akwai wani malami da ya zo yana wa'azi, wani ɗanya mai na kusa na ya ce wallahi nana ka gani da zubar mani amma mai ban gane abubuwa da yawa da yake faɗi. Na ce to kaga yamai ta da yake da suna kaga kikimar da kasa Laraba suke tura ɗiyansu ina? Suke tura ɗiyansu ƙauye don Larabcin birni bai da ƙarfi sosai akan larabci na ƙauye. Malam ya ce as'ila tambayoyi mata wuri da sallallahu alaihi wasallam yusha aka aihe manzon Allah aina wuri da ina aka aihe shi wa limadha sunniya amu miladatihi wa ladatihi amal fi nisa aka sanya mu shekarar da aka aihe shekarar giwa man arda aqu ba'da ummihi dawa suka shayar da shi bayan ma'aihiyarsa. Al khulasa takaitawa wulida bi makka amal fi a aihe manzon Allah a makka shekarar giwa wa arda aqu suwaybatul aslamiyya wanda ta shayar da shi kuma Suwayba aslamiyya summa halimatu sa'diyya sannan halimatu sa'diyya bayan rasuwarsa. Wanda idan muka zo a littafin na biyu da zamu sa wanda shi ya tsawaita bayani za ku ji abubuwan mamaki da suka faru a wajen shayar da shi, a garin da aka shayar da shi, da wanda ta shayar da shi, da abin da ya kama da haka. Wafatu ummihi wa hadaratihi, rasuwar ma'aikiyar manzon Allah da kuma riƙonsa shine habara, riƙonsa. توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره. ما أي مرضى الله تارسو ينا تشكرا شدة. وهي راجعة من المدينة. ألوكة تاداو دق مدينة. وقد ذهبت إلى المدينة. تاج مدينة لزيارة قبر أبيه. دن زيارة القبر ما أكنسا. ومعها جده عبد المطلب. تارد إتكما أقوي كاكنس عبد المطلب. أنا تارد ما تارد كاكنس كجي. A Madina wajen ziyaran kabarin ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dufinat bil abwa, bayan ta rasu an turbude ta a wani wuri da ake ce ma Abwa, wa hiya qaryatun bayna Makkah wal Madina, wani kauye ne da yake tsakanin Makkah da Madina. Fa hadaratu ummu Ayman, sai ummu Ayman ta rike sa khadimatu abihi, wanda take yar aikin ma'aikinsa ce Abdullahi. A takaice wannan da yake nuna muna ma'aikin manzo Allah taru sai na shekara nawa ai shekara nawa ai shekara 6 mallai ce mata tufiya yoshi tufiya ummuhu ma'aikin sa da su limada zahabat ila almadina me yasa tashi a madina aina dufinat ina aka turbude ta man hadaratu ba'da wafati ummihi wa ya turbude sa bayan da suwar ma'aikiyarsa alkulasa توفيت أمه وعمره 6 سنوات فزعل يا رسول ما أيهر ما زعل تارس الشيطانون سنة بنا شدة ودفنت بالأبواء أن تربل إتا أبواء فحضنته أم أيمن سي أم أيمن تيريك أنسا خادمة أبيه أرأيك ما أيكنسا أم أيمن حليمة السعدية دواكما صويبة الأسلامية وأن ما تنقل أكو sun ba da gudunmuwa a wajen tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya halatta ka sama iyanka ko iyarka dai daga cikin waɗannan sunayen wannan yana da muna ashe hatta lokacin jahiliya ana ziyara ne kaburburra idan lokacin jahiliya an yi ziyarar kaburburra to ina ga mu yi dacewa mai ziyarar kaburburra shi sa manzon Allah hadisi yake zurul qubura ku ziyarci kaburburra لأنها تذكركم الآخرة بمذا تتناك بكو ناهرة ولا تقولوا هجرا سيبك لكم إمونا المجانا إذا كو كشي زيارة ما كبرتا أنا كارا متن إيماني وأنا كارا متن تكوا إذا دي هزوك تاسا بتموتوا دون متو وزوك يشيدي سا زيارة كبر برا يحانا يمكا وعزي إذا كشي إذا حركة مجي ما كبرتا بكا تاسي بنتو دا كو ميبا والله كدن تكزوك يركا علامة تكتاكي كشي darasi na karshe da zamu tsaya tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwar kakansa qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi ya kula da tarbiyarsa bayan ma'aihinsa ta rasu jadduhu Abdul Muttalib kakansa Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu akthar min hubbihi li auladihi ya kasance yana son manzon Allah yadda yake son iyarsa na cikin sa don Abdullahi shine Abdul Muttalib shi so yake da sauran iyansa akwai labari wanda yake mai tasiri sosai idan muka zo a littafi na gaba zan ga muku littafin ba sai mun kare zan ga muku amma akwai labari mai dadi sosai game da yanda Abdul Muttalib yake son baban manzon Allah Abdullahi shi yasa son nasa ga manzon Allah shi ma ya karu don dane ga wanda yake so daga cikin iyansa ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات لوكتين ده شيكارون منزه الله سو كاي تفس ما تجدده كاكنسا يا رسول الله بعد ان كفله سنتين باين يا ديسا شيكارا غدا بي الله اكبر ابو بو اجيره جونا اجره بو بي سي زو سكي يا زو با ما اي ها يا زو كما ينا غني ما اي ايت ما شيكارا نوا شيكارا 6 bai da sanin dadin ta ba tarasu yanzu ya samu wanda yake ganin kamar shi ne ma'aikin nasa yana son sahiye da kowa shi ma yana da su a shekara nawa shekara 2 akwai tausayi ko ba tausayi akwai tausayi idan kai ma ka gama da irin wannan jarabtawa tana sharashe sai ka tuna manzo Allah ya gama da irin wannan wanda shi Allah ya so sahiye da kowa to dan ya jarabce ka ai kai ba komai bane kenan yace walamma وبعد وفاته جده بعد رسول كاكنسا كفله أمه أبو طالب كاكنسا أبو طالب شين كيسا لو أم أكنسا شين عمه لو أم أكنسا أبو طالب شين كناد نقصا وكان فقيرا كما شي أبو طالب كنا ياكسن كي تلك لك من الإمام ظن الله فوسع الله رزقه سألا يوان تأرز كيسا دليل لكم ظن الله albarkacin kaza dan gane ka sharuwan ka sobo to wanda shi ne kira dalilin ruka manzo Allah ya azza shi wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati annahi kuma manzo Allah ya kasance a tsawon lokacin da aka rike sa tsawon lokacin da ammin sa ya rike sa qala an bima qasamahu Allah yana mai wadatuwa da abin da Allah ya basa wayassara lahu kuma ya sauke masa ma'ana baya zuwa ya zura ma kakan dan uwan ma'aikin nasa ne ba ne ana gane da kyau ko I know baya I know
duk da kokakan dan uwan ma'aikin yana da amma baya zuwa ya roke sa kaji ko yana dan shekara nawa dan shekara 8 wai amma ya dogara da kanshi to ina ga yanzu dan shekara 18 yana fada yana jira ma'aikin sa ya nemo ya kawo shi yana jira kudin da kidashin sa ya amba shi dan shekara 18 kayan sallah wai sai ya roka a sai mishi kayan sallah ga manzon Allah shekara 8 ya dogara da ni ina wannan madubi ne a gare ka sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dogaro da kansa tun yana da shekara nawa yana da shekara 8 wannan shi ake cewa al-qana'a wani mai hikima yake cewa idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u in dai haka na da wadatar zuci to kai da wanda ya mallaki duniya duk dai kuke domin yana alfahari da ya mallaki kaza ya mallaki kaza kai ma kana alfahari da ka mallake kaza ka mallake domin duk yadda kake ai kana da wani abu da ka mallaka ko to sai ka yarda da abun nan da Allah dan jinan nan da Allah ya baka a wannan suka ce guntunga karinka ai sai ka bani ana ga yanda ke ko es sana'an nan da kake talita ai shi kasin cikin nan ta wadace ka kai rayuwa bari kallon mai dokar daruruwa ya wadace ka kai rayuwa idan ya kasance kana haka to shine zai sa ka rayu lahiya lau baka da tashin hankali amma in kullun kallon kake wanda Allah ya yi ma biye da kai to kana cikin tashin hankali isa manzo Allah ya tabbatar da mu unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru Allah tazaru ni'matallahi alaykum ku rika kallon wanda kuka hi ba wanda yi ku ba kana da velo rika kallon mai moto kasa kake tahiya rika kallon wanda shi ko kawa kuma ba yana da abin da ya kama da haka wannan shi yasa ba za ka raina ni'imar da Allah ya maka malum ce as'ila tambayoyi man kama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi waye kula da tarbiyarsa bayan da sai ma'aikiyarsa mata tufi jaddu yo shiga kansa ya rasu man kafalahu ba'da wafati jaddihi waye rike sa bayan da suwar kakansa kaifa kanat halatu muddat kafalati ummihi lahu ya ya kasance lokacin da dan uwan ma'aikin nasa yake rike da shi kana mishi hannu yake kullum ba ne kaza kullum imin kaza الخلاصة تكيتاوى رباه بعد أمه جده عبد المطلب ياكل هذا تربية باين ما أيه ينسى كاكنس عبد المطلب وتوفي جده وأمره 8 سنوات كما كاكنس يا رسولنا بشيكرا تقص فكفله أمه أبو طالب سي نوء وما أيكنس أبو طالب يدك إيسا أو أما سجمع موكوكا يأكون يوشي موركا قطنتا rayuwar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan darasin na yau mun ga daga cikin dabi'ar manzon Allah ne al-qana'a wadatuwa ana ga abinda Allah ya bashi daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri akan ni akan yarabtawa ya rasa wanda yake so a duniya ya da kowa to kai ma sai kasance a haka Allah ya yarabce ka yi hakuri alkhairi ne in kai hakuri ba kada ya zarda abinda Allah ya baka wannan shine kenan muna fata Allah mu dauke sarki ya shine da mu akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu iko koyi da shi dai gaban iyawar mu ya sa manzo Allah ya kasance madubin rayuwa a gare mu Allah zaka baka take ne inda muka samu dai Allah ba mu na kuskure Allah ya gafarta muna a sati na gaba kenan.